الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم مدساد دعاء أيو رانر تقص قوات رمضان hijira ta 437 wanda ta yi daidai da ranar 13 ga watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya zamu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na alfurqan da muke yi a cikin ramadan a cikin suratul ra'd yau zamu tashi aya ta 35 bi idnillah tambayoyin da aka rubuto tambaya ta farko yake cewa a cikin surat yunus aya ta 5 da 6 suma idan mutun yana karanta su zai yi tafakkur ne don naji wani malami yana magana akan su sannan kuma dan Allah ina son karin bayani akan shubha da take shiga cikin kasuwanci amma na farko abin da yazo a cikin wajarcin tafakkuri wato tunani a cikin alqur'ani wannan ba a hukunci da wajarci ko rashin wajarci sai da dalili abin da yasa aka ce wajibi ne idan mutun ya karanta ayoyin da ke karshen suratu ali imran ya tafakkuri a ciki saboda abin da yazo na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ko ba a kiyasi akan sa da wani tunda ba abu ne wanda aka san illarsa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance hukunci da waɗannan ayoyi amma dukkan sauran ayoyi na alqur'ani a ko ina suke mustahabbi ne yayin da mutum yake karanta su ya rinka yin tafakkur a ciki mustahabbi ne ya rinka yin tafakkur amma wajibci kamar yadda muka ambata ya kebanta ne da wanda yazo a cikin wannan aya saboda zahirin hadith kamar yadda ya gabata anna amma dangane da bangare na biyu na tambayar cewa taya shubha take shiga cikin harkar kasuwanci wato shubha abinda ake ce ma shubha shine abinda yake yana da kamar halal yana da kamar haram bai zamanto halal tsantsan ba bai zamanto haram tsantsan ba to idan mutum hanyoyin da shubha take shiga tana shigowa ne ta ka rinka tsayawa a gefe wato kai ta yin halal har sai ka zo dab da zaka fada haram to yawanci anan ake haduwa da shubha saboda haka idan mutun ya tsaya akan abin da yake shine zahirin halal wanda babu shakka a cikin sa to ya tsira daga shubha idan ko mutun ya shiga abin da ake shakka cikin sa to zai fada cikin shubha saboda haka tsira daga shubha a cikin harkar kasuwanci shine mutun ya tsaya akan abin da yake shine zahirin halal shine abin da yake Allah ya halatta ta hanyar aikin mutum da hannunsa aikin kuma da babu cuta babu algus babu yaudara babu cin amana to wannan ka san aikin halal ɗinka ne da hannunka domin ko kuma ta hanyar kasuwanci kyakkyawa kasuwanci wanda yake na saye da sayarwa wanda a cikin sa babu riba babu cinikin abin da Allah ya haramta babu koye aibi babu garari wato ka je kai ciniki na abin da yake zaka koye aibi ko kuma ka sanya yaudara a ciki da sauran hanyoyi waɗanda suke na cuta ne ko ga daidaikun mutane ko kuma ga al'umma baki daya idan mutun ya nisanci waɗanda suke shine usul na abubuwan da aka hana to ya nisance su nesa ba kusa ba to in kai nisa daga haram kuma ka tsaya akan abin da yake shine zahiri na halal to zaka nisanci shubha su hanyoyin haram ididdigaggu ne halal ba su da iyaka komai halal ne sai abin da haramci ya zo masa to su ku haram iyakantattu ne wa qad fassala lakum ma harrama alaykum haka Allah ya ce Allah ya bayyana muku abin da ya haramta muku saboda haka abubuwan haram sanannu ne an bayyana su wanda yake wajaba akan dukkan mai ciniki ya rinka kokarin bincike da kokarin karanta hukuncen ciniki da yin tambayoyi akan duk abin da ya shiga masa duhu na harkar kasuwanci sannan wanda yace da Allah ya kara mana bayani akan auren mace mai genotype AS alhali mujin shi ma genotype dinsa AS ne auren ya halatta ganin cewa ana iya haifan ƴaƴa sikla kuma su zo su shawuyan ciwo a Allah ya saka da alkhairi amin eh babu abin da ya haramta wannan aure a zahirin shari'a babu abin da ya haramta domin shi a haihuwar wadda take da sikla din abu ne wanda yake zai iya afkuwa kuma zai iya zamantowa ƴaƴan duk gabaki ɗaya a rasa wanda yake da sikla din kuma kasancewar za a iya haihuwar ɗa sikila ba zai sanya aure tsakanin su ya zamanto haramun ba sai dai idan mutum saboda gudun wannan yiwuwar kuma ya baya yana gudun wato ya afkama abinda zai janyo masa ibtila'i na wato samun yaro mai wannan larura wanda lura da shi za ta iya zamantowa jarabawa a gare shi kuma yana neman afiya wato yana neman aminci daga bala'i daga ibtila'i daga jarabawa yace to shi mace in tana da wannan ba zai aure ta ba tunda shi ga nasa larurar wannan babu laifi ba za ka ce masa ya aikata haramun ba amma a ce za a haramta da hukuncin Allah ba za a haramta abinda Allah ya halatta ba kuma Allah ya riga ya rubuto maka jarabawa akan yaro ko ba sikla bane Allah zai iya jarabarsa da wata cutar amma babu laifi mutun ya dauki asbab na wato kare kansa daga ibtila'i domin kamar yanda yazo a hadithin Abbas ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wace addu'a zai yi yace salillahi al'afiya ka roki Allah al'afiya aminci daga bala'i ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tatamannu liqa' al'adu wa salillahi al'afiya kada ku rinka burin haduwa da abokan gaba tunda yaki jarabawa ce ibtila'i ne masifa ce kada ku rinka neman saukan masifa ku roki Allah al'afiya wato Allah ya ba ku kariya daga bala'i to mutum ya dauki matakai da zai samu kare kansa daga ibtila'i wannan shari'a ta zo da shi amma ba za a ce za a haramta abinda Allah ya halatta ba sannan ce mu mutane mu matasa ne mun gama jami'a mun kammala NYSC amma har yanzu ba aikin yi kuna neman malam da wannan majalisi mai albarka da a taimaka mana da addu'a Allah ya ba mu aiki da zamu ci halal ko mu taimaki addini mun gode Allah ya saka da alkhairi wannan addu'a ce kyakkyawa kuma muna sa ku cikin addu'a muna sa matasan mu a cikin addu'a kan Allah ya ba su aikin yi Allah ya bude kofofin falalarsa gare su da kuma gare mu baki daya kuma a yanzu kamar yanda kuka sani akwai kokarin gwamnatin tarayya za ta bada aiki ga mutane 500,000 samari wanda ba su da aikin yi masu takaddu na aiki takaddun jarabawa sun ci suna da certificate ɗinsu mutum 500,000 yana nan ana yadawa a website npower.gov.ng npower.gov.ng saboda haka ku shiga ku bincika ku shiga ƴaƴan musulmi samarin mu musulmi ku shiga ku bincika musamman waɗanda suke suna NYSC ko kuma sun yi NYSC din sun gama ku shiga ku bincika ku ga abin da yake ya dace da ajin da kuke da abin da yake sha'awar ku da abin da yake iyawar ku don ku nema ku yi sau da yawa za ka ga irin waɗannan abubuwan ana kawo su amma babu masu cin gajiyar su sai waɗanda ba musulmi ba wani lokaci su rinka da'awar ai mu sai da aka gama ma sannan aka gaya mana to an sanar kuma ana ta yadawa na san masu social media Facebook WhatsApp ana ta yadawa wanda ya samu ya tura ma wanda bai samu ba sai ka zamanto addalu alal khairi ka fa'ilihi mai nuni ya zuwa ga alkhairi kamar wanda ya aikata ne sannan yana son karin bayani akan waɗansu hadisai hadisan da suke magana akan hanin azumin nafila ranar asabar hadisan da suka zo na hana azumin lafira ranar asabar ba su inganta ba malamai da dama sun yi magana akan rashin ingancinsu bal akasinsu ya zo na tabbatar da azumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar asabar amma daga ciki akwai hadisin ummu salama da take cewa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan azumi ranar asabar da ranar lahadi aka tambaye shi yace idi ne na ahlul kitab dan haka nake so na saba musu kuma haka zalika akwai hadisin juwairiya al-musta'a juwairiya matar manzon Allah juwairiya bintul harith annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen ta ya samu tana azumi ranar juma'a yace kin yi azumi jiya tace a'a yace kina da niyyar ki azumi gobe tace a'a yace to ki sha ruwa saboda ba a ware azumi ranar juma'a shi kadai ayi sai dai ayi yawman qablahu aw yawman ba'dahu to kaga yace mata kina da niyyar ki azumi gobe idan da ya hana azumi rana asabar da ba zai ce mata kina da niyyar ki azumi gobe ba kuma in kai da'awar cewa a wannan kafin ya hana azumin rana asabar ne sai a ce maka kawo tarihi ba a da'awan nas kawai haka kawai ballantana kuma ma hadisin bai inganta ba yaushe zaka hada shi ya ci karo da hadisin dake cikin Bukhari sannan hadisin hadith na Ummu Salama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ta azumi juma'a yace sai dai idan tayi alhamis ko za ta yi asabar ba Ummu Salama bace juwairiya ce yace saboda yaji muqabal naji yace naji muqabalar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani shi da Sheikh Abdul Razzaq Al-Abbad yayin da Albani yake cewar ba za ka yi azumin nafila ranar asabar ba koda kuwa na Arafa ne dan Allah a warware mana wannan matsala eh to Allah ya ji kan Sheikh Al-Albani akan haka ya tafi domin hadisin ya inganta a gare shi kuma yana da taujihat din sa amma ka koma Fathul Bari tunda ka kawo har kana jin maganar muqabalar malamai to in zaka yi kada ka tsaya akan abu daya kawai ka tsaya kai bincike yanda ya kamata ka je cikin Fathul Bari a cikin babin hadisan azumi ranar wato a hani ga yin azumi ranar juma'a shi kadai wato babin da yake cewa ba azumi ranar juma'a illa a azumci rana daya kafin shi ko rana daya bayan sa kaga maganganu da Ibn Hajar ya kawo wato wanda yake azumin ranar juma'a a matsayin ranar juma'a shine ya aikata hani amma rana asabar mutum zai yi azumin sa don babu wani hani da yazo da ya inganta shi kuwa azumin ranar juma'a idan ya afku ranar arafa to shine waɗansu malamai suke cewa ba za ka azumce shi ba saboda in ka azumce shi zai zamanto la mahala tilas kana azumi ranar juma'a amma abinda za a kula shine kan cewar kana azumin sa a matsayin ranar arafa ba a matsayin ranar juma'a ba kai azumin ranar juma'a da nufin cewa wannan din ranar juma'a ne kake kance ta da wannan yin azumi din shine laifi amma alal misali mutumin da yake azumin annabi Dawud yana azumi yau ya azumi yau ya iftar gobe in ya fada ranar juma'a babu laifi kaga bai yi ranar asabar ba a bai yi ranar alhamis ba bai yi ranar asabar ba domin kaman mai azumin annabi Dawud yayi ranar laraba kashe gari alhamis ranar shan ruwan sa ne kashe gari juma'a ranar azumin sa ne kashe gari asabar ranar shan ruwan sa ne to wannan zai azumi ranar juma'a ko ba zai ba zai tunda ba juma'a ya nufa ba ya nufi yin azumin annabi Dawud shi yasa Ibn Hajar yace kamar wanne mai wannan azumin haka zalika mai azumi ranar arafa idan ya afku ranar juma'a domin dan arafa yake azumin ba dan ranar juma'a ba ya kamata a fahimci wannan waɗansu suna tsayawa akan zahirin lafazi ba tare da duba ga ma'anarsa ba alhali ko shari'a ta zo ne da dubi ga lafazi da ma'ana shine abinda wato ake yi ba kawai ka tsaya akan zahirin lafazi ba wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa qalil jannati allati wu'ida al muttaqun تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب
الله يأتي مثل الجنة التي وعد المتقون مثال الجنة wadda aka yi alƙawarin ta ga almuttaquna masu tsoron Allah masu kiyaye iyakokin Allah domin jin tsoron kada azabar Allah ta shafe su tajrimin tahtiha al-anhar ita wannan aljanna koramai suna gudana a karkashinta hukuluha da'im abincin cike abincinta abincinta abin wato abin da ake ci a cikin ta da'imun madawami ne baya yankewa wa dhilluha haka ma inuwarta ai inuwarta ma da'imun wato dawaman ma ce bata yankewa tilka uqbal ladina taqaw to waccan aljanna da ake fada muku sifan nan tata ita ce kyakkyawar makomar waɗanda suka ji tsoron Allah wa uqbal kafirin kyakkyawar makomar kafirai kuwa idan kyakkyawa ce ita ce wuta a cikin wannan akwai gole su wato an ce musu makomar su kyakkyawa ce ina wuta za ta zamanto kyakkyawar makoma to amma haka Allah ya gaya musu domin muqabala da halin su bayan Allah madaukakin sarki ya bayyana halin waɗanda suka kafirta da cewa lahum azabun fil hayati dunya wal azabul akhirati ashab ya fadi wato azaban lahira ga kafirai sai kuma ya fadi ni wato ni'ima ta lahira ga masu tsoron Allah sai ya ce misali domin babu hakika ba za ka ga hakikan aljanna ba ba za ka taba sanin hakikan aljanna ba sai dai a buga maka misali da ita dan haka Allah ta'ala ya ce misalinta wato mu kawai kusantar da ita ake ga tunanin mutum amma babu sanin hakikaninta sai an shige ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a hadithu sahihain hadithin Abi Huraira wanda aka rawaito shi da ɗaya daga cikin asahul asani Abu Zinadi an al-A'raj an Abi Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah a'adda li ibadihi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar iqra'u in shi'tum fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya shirya ma bayin sa salihai abinda wato ido wani ido bai gani ba wani kunne bai ji ba bai taba darsuwa a zuciyar dan adam ba ku karanta alqur'ani Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun wani rai bai san abinda aka boye ma yan aljanna ba na wato abinda yake sanya idanuwa idaniya sanyin idanu wato abinda yake sa zuciya ta nutsu wani rai bai taba sanin wannan ba saboda haka abinda ake kawo mana na aljanna misali ne amma duk irin tunaninka na ni'imar aljanna abun ba zai yi ba ka san mutane ko kowa yana irin tunanin jin dadi ko me zai sa a ji dadi tahayyul duk irin khayal duk irin imagination da zaka yi na jin dadi imagination ba zai taba kaiwa kai irin aljanna ba a duniya domin Allah manzon Allah madaukakin sarki ya hana wannan ya tsare ta ba zai ka taba sanin ta ba abubuwan da ake fada misalai ne kawai kuma ka san Allah mai iko ne akan wannan kai kanka in ka ga halittar Allah zaka san kan cewa tabarakallahu rabbul ahsanul khaliqin in ka ga kyakkyawan mutum mai kyakkyawan sifa kaga yanda Allah ya halice shi kace kai sai kace shi ya kera kansa to kira Allah kenan hada khalqul latira Allah kenan to ballantana kuma abinda Allah ya ce rahama duk wannan abinda yayi daga nan daga rahama da yace ballantana abinda yayi da rahama sa ta aljanna a wannan ayar an tabbatar da cewa aljannan nan wu'idal muttaqun an yi alƙawarin ta ga masu tsoron Allah wato sai masu tsoron Allah su ne masu shiganta so da haka rahama ce wanda Allah ya kebance ta ga bayinsa masu tsoron Allah masu takawa wanda suka yi rayuwar tsoron Allah a nan duniya su ne Allah ya alƙawarta musu aljanna an sabanta da sifofi guda uku na farko tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu na gudana ƙarƙashinta ruwa ka san karewar ni'ima kenan yanzu ko wajen irin taron shugabannin kasashe ne da za su je su zauna a rigima kafin a sanya a rattaba hannu akan abu sai a tafi can wani wato wani lambu mai kogi a gefensa wanda za a fito ana tafiya a gefen kogi domin za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba za a yi rigima ba haka Allah ya sanya rai yana san wato ruwa yana sanya ida mutum yana san ya ga ruwa yana gudana kaga ruwa yana gudu sai ka ji in bakin ciki kake sai ka ji kamanta kaga ko mutum ne in yi rashin lafiya irin manya in suka yi rashin lafiya in za a kai su murmure sai a kai su waje inda za su rinka ganin kogi da korama tana tafiya a kusa da wajen saboda yanda abin yake yana da halin tasiri a cikin zuci. To haka Allah ya halittarsa, to dan haka aljanna ya sanya mata wannan ɗaya daga cikin sifofin ni'imar ta. Sifa ta biyu, ukuluha da'im, abincinta dawwamamme ne, baya yankewa. Inna hadha la rizquna ma lahu min nafaq, wannan shine arzikin mu, ba shi babu karewa a gare shi, wato ba zai kare ba. Lokacin da Allah, lokacin da ake kusuf, zazzabin rana, rana ya zamanto haskenta ya gushi ya tafi, a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam tsakar rana amma gari ya koma, ya koma dare, akai sallar kusuf. A cikin sallar, kamar yadda yazo a hadithin Ibn Abbas a cikin sahihain, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka gaba kamar zai dauki wani abu, sannan kuma sai ya baya. Bayan an idadda sallah, sai suka ce, ya Rasulullah, ra'aynaka taqaddamta ka'annaka tatanawalu shay'an biyadika thumma taka'ata, mun ganka ya Rasulullah, kai gaba kamar zaka karbo wani abu ne da hannunka sannan ka koma baya. Sai yace, Allah ya nuna mun aljanna a wannan bangon, har naga ya'yan itatuwarta, sai naga inibi daga cikin inibanta, sai na miƙa hannuna na tsunko inibi guda ɗaya daga cikin inibanta, sannan sai na ja baya. Wato aka ce ba a bashi izini ba. Yace, da na tsunko da kunci daga cikinsa, ma baqiyatid duniya, har duniya ta tashi ba zai kare ba. Duk gabaki ɗaya mutanen duniya da za su ci, wato dabino, wato wannan inibi guda ɗaya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko, da haka za a ci har duniya ta tashi. To amma hikimar Allah, jarabawa zai yi. Annabi gaskiyarsa ta bayyana, ya gaya maka, za ka yadda ko ka sai ka gani kuru da muzu, a nan jarabawar take. Wanda ya ce zai yadda, ko ya gani ko bai gani ba, tunda Annabi ne ya faɗa, to wannan shi ne mumini sadiq. Wanda ko ya ce sai ya gani, to ko ya ganin ba zai imani ba. To shi yasa, domin ibtila'i ya wanzu, cikin hikimar Allah sai ya boye, ba a saukan mana ba. Amma da ya ɗauka sallallahu alaihi wasallam, da har yanzu cin inibin muke, to haka arzikin aljanna yake. Ukuluha da'im, abincinta dawwamamme ne, baya karewa, saboda haka babu hadama, babu hadama. Ko kuma kamar yanda Mala Ibrahim Khalil yake cewa, babu shaka bani, kana jin tsoron kan cewa zai kare, wato wajen sha daga cikin ruwan Al-Kautsar, kofunan sun isa da yawa, ka san mu ne Hausawa, kullum aka ce za a yi rabo sai an yi wa wasu, to can babu wa wasu, me yasa ake wa wasu? Saboda ana jin tsoron zai kare, to can babu wannan, sakina ce kawai. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi sahihi akan wannan yake cewa, ya'kulu ahlul janna, yan aljanna suna ci, wa yashrabuna suna sha, wala yatamakhatun, ba sa face majina, wala yataghawwatun, ba sa bayan gida, wala yabulun, ba sa bawali, ta'amuhum dhalika jasha'un karihil misk, abincin da suke ci, wato abinda za su fitar na wannan abincin, yatsa ce wanda za ta fito kamar kanshin almuski, ba magwas ba, mai wari ba magwas ba, yatsa ce da za ta fito kamar kanshin almiski. Wa yulhamuna tasbiha wa taqdis kama yulhamuna nafas, a kimsa musu yin tasbihi da tsarkake Allah kamar yadda ake kimsa musu yin numfashi, kamar yadda suke numfashi haka za su rinka tasbihi. Wato tasbihi din nan da kuke gani da yake taklifi ne a aljanna, wato jaza'i ne, domin ni'imar aljanna da babu tasbihi ragaggaci. Din ni'ima a ce baka gode ma Allah, baka tasbihi ga Allah ragaggaci, a ce ba za su ji wannan daɗin da Allah ya sanya, ma zukata suna jin daɗi yayin da suka tsarkake Allah, suka ji girman Allah ta hanyar tasbihi da taklisi, da ni'imar su ragaggiya ce. To shi yasa a aljanna ba za a haramta musu wannan ba. Da'awahum fiha subhanaka allahumma, addu'ar su kenan, kiran su kenan, subhanaka allahumma, suna yi ba ta fuskar taklifi ba, ta fuskar godiya ga Allah da ni'ima, domin tasbihi ni'ima ce. To sannan sifa ta uku, wa dhilluha, haka zalika inuwarta ita ma ba ta da iyaka shi yasa Allah ya ce wa dhillin mamdud da inuwa wacce take shimfidadda wa nudkhiluhum dhillan dhalila kuma za mu shigar da su cikin inuwa mai limshi inuwa mai limshi inuwa mutum ba zai san ni'imar ta ba sai ya sha rana idan yazo ya shiga cikin ta irin inuwar mangwara din nan na san daga cikin inuwa mai daga cikin inuwa mai limshi akwai inuwar mangwaro mutum ya shiga karkashin ta sannan zaka san ni'imar wato ni'imar dake cikin inuwa to Allah ta'ala yace tilka uqbal ladina taqaw wannan ita ce kyakkyawan karshe kyakkyawan gidan wadanda suka ji tsoron Allah wa uqbal kafirin anna kyakkyawan wato uquba karshen kafirai kuwa gidan su na karshe shine wuta aka kira ta uquba dan wato ai musu ba'a a ce kuma kuna da kyakkyawan karshe me kyakkyawan karshen namu a ce annaru wutar jahannama Allah ya kiyashe mu sannan Allah jalla wa ala yace walladina atainahumul kitaba wadanda muka ba su littafi wato sune yahudawa da nasara wadanda aka ba su littafin at-taura ga yahudu al-injil ga nasara wanda suke imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar irin su abdullahi ibn salam daga cikin yahudawa da muhayriq shima daga cikin yahudawa daga cikin krista kuma daga cikin nasara kamar nasaran najran su 40 da nasaran yaman wajen mutun 8 da nasaran habasha su 32 nasara 80 suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wafdu najran duk suka musulunta yayin da aka karanta musu alqur'ani to Allah yace waɗanda muka ba su littafi yafrahuna bima unzila ilayka suna farin ciki da abin da muka saukar gare ka na alqur'ani wato waɗanda suka yi imani daga cikin su wanda aka ba su littafi haqqan suna farin ciki da alqur'ani wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dha amma daga cikin wato rundunonin kafirai sune kafiran da basu musulunta ba quraishawa da hulafa'um da wanda suka bi su akan kafirci da sauran kuma larabawa da basu musulunta ba da ma ahlul kitabi din da basu musulunta ba yunkiruna man yunkiru ba'dha daga cikin su akwai wanda yake inkarin sashin alqur'ani domin ba duk suke inkari ba saboda suna tabbatar da wadansu abubuwa da dole su tabbatar da shi na alqur'ani musamman daga cikin ahlul kitabi din dole suna tabbatar da kamar yahudawa suna tabbatar da tauhidi yahudawa da nasara suna tabbatar da tashin alqiyama saboda haka daga cikin su akwai waɗanda suke suna inkarin amma akwai wanda amma suna inkarin sashin shine kamar abubuwan da suka zo na sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu ka ce inna ma umirtu an abudallah ni an umarce ni ne kadai da in bauta ma Allah wala ushrika bihi kuma kada ne shirka da shi ilaihi ad'u ya zuwa gare shi nake kira wa ilaihi ma'ab kuma makoma ta zuwa gare shi ne a cikin wannan ayar akwai tabbatar da cewar wato masu ilimi na hakika na littafan Allah to suna farin ciki da alqur'ani me farin cikin su wato suna murna da cewa alƙawarin da Allah yayi a cikin at-taura da linjila ya tabbata idan ba kuma ta ba ko yaushe muna ambaton cewar dalilin zuwan yahudawa madina shine taraqqubi da sauraron bayyanar annabin ƙarshen zamani iyayensu da kakanninsu abinda yasa suka bar sham suka zo madina kenan saboda haka daga cikin su duk wanda suka zo suka gane cewa shine annabin ba dole su farin ciki ba abinda ya kawo su abinda iyayensu ya kawo su kenan haka zalika irin su Salman al-Farisi ya bar garin sa Farisa yana neman addinin gaskiya yayi addinin bautar wuta yazo yau addinin Kirista yaga abinda yake ciki na ƙarya ne har wanda yake a ƙarƙashin sa ya gane cewa Salmanu addinin gaskiya yake to yace tafi kasar Sham ita ce kasar annabawa zaka samu masu yin addinin gaskiya a can yaje ya shiga addinin yahudanci a can har kuma da suka gane gaskiya sai suka ce ba za ka samu gaskiya ba anan in kana son gaskiya tafi Madina tafi garin Yathrib annabin ƙarshen zamani ya kusan bayyana zaka riske shi a can sai kai addinin gaskiya Salman yazo yana da dukiya ya bayar da dukiyar cewa a kawo shi Madina wanda sai ya ba su dukiyar a matsayin ujira kan su kawo shi Madina da suka zo Madina sai suka sayar da shi a matsayin bawa suka tattara dukiyar tasa suka tafi da ita ya yadda tunda ya san abin da yake nufi yana bauta a gonar wani bayahudi yana kan bushiya yana kan dabino sai ya ji wani yazo yana ga mu ubangidansa wato ubangidansa cewa kaga waɗannan wawayen wani mutum yazo wai suna cewa shine annabin ƙarshen zamani dan farin ciki Salman sai ya fado daga kan dabino yace me kace sai mai gidansa ya shirara masa mari yace maganar ka ake yi manya suna magana zaka sa baki to muka ce kai aikin ka ya kore shi ko ya ji bukatar sa dare na yi sai tattara yana sai tattara dabinan sa sai je kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi a Quba tun kafin ya shiga Madina yace ga wannan sadaka ce sai yace wa jama'a ku ci shi baya ci kashi gari Salman ya dawo da dabino yace ga wannan kyauta ce sai ya ci mutane duk suka ci sai aka fita jana'iza a cikin wannan kwanaki aka fita jana'iza sai Salman ya bi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta bi ta bayan sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kwaya kafadar sa yace zo ka gani Salman ayyaka ta uku khatamun nubuwa kake so ka gani sai ya rungumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka ya kalmar shahada to suna farin ciki sune Allah yake ambaton su anan yafrahuna bima unzila ilayka suna farin cikin da abinda aka saukar gare ka domin suna ganin gaskiya ne walladina ate kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa idha sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i mimma arafu min al-haqq idan Allah idan suka ji abinda aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai idanunsu su rinka kwarara da ruwa suna kwarara da ruwa suna cewa bima saboda abinda suka sani na gaskiya kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil athani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula suna ana karanta musu alqur'ani wanda aka ba su littafi kafin sa sai su ce sai su fadi suna masu sujada suna cewa tsarki ya tabbata ga ubangijinmu haqiqa alkawarin ubangijinmu abun aikatawa ne yace zai aiko manzo kuma ya aiko kuma kai ne saboda haka suna farin ciki a cikin wannan akwai faranta rai ga mu'minai cewa gashi waɗanda Allah ya ba su ilimi Allah ya zabe su da ilimi domin babu abin da Allah yake fifita mutane da shi irin falalar ilimi to waɗanda aka ba su ilimi haqqan wato suna muwafaqa da su mu'minai wajen yadda da abin da Allah ta'ala ya saukar amma daga cikin su akwai wanda yake inkarin sashin su saboda haka kada wanda suke inkari su dame ka kamar haka sha'anin gaskiya yake amma idan kaga masu bin gaskiya suna ƙara wa mutum ƙwarin gwiwa sannan Allah ta'ala ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mutane cewa ga abinda al'amarin sa yake abinda aka umarce shi da shi shine ibada innama umirtu an a'budallah an yi umarce ni ne da in bauta ma Allah wato ba annabi sallallahu alaihi wasallam shine umarnin da aka yi masa bautar Allah saboda haka abinda yafi komai alfahari gare shi shine a ambace shi da sunan cewa shi bawan Allah ne yake cewa la taquruni kama atratin nasara ibn maryam wa qulu abdullahi wa rasuluhu kada ku wuce iyaka wajen yabo a gare ni kamar yanda nasara suka yi ma isa dan maryam ku ce abdullahi bawan Allah wa rasuluhu da kuma manzon Allah domin gayar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi shine ta hakikin ubudiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malaika jibril ya bani zabi da zamanto wato annabi sarki ko annabi bawa an bani zabi da zamanto annabi sarki ko annabi bawa sai jibril ya mun ishara an tawaba kaskantar da kanka sai nace na zabi na zamanto annabi bawa saboda haka ya rayu sallallahu alaihi wasallam tare da cewa Allah ya tattaro masa kasa gabaki daya ya bashi mabudan dukiyar kasa gabaki daya Allah ya bashi amma ya rayu a matsayin bawa domin abinda aka umarce shi kenan bauta wanda ya nuna kan cewar mafi sharuftar abinda bawa zai a wannan duniyar shine bautar Allah domin inda akwai wani abu da yafi da wanda yafi kowa a wajen Allah da shi za a umarce shi kasancewar an umarci annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa karama wajen Allah shine sayyidu waladi adam ajma'in shine fiyayyen halittar Allah gabaki daya ya zamanto abinda aka umarce shi kenan babu abinda ake umarni da shi da yafi sharufta da yafi daukaka irin bauta ga Allah jalla wa ala kuma sannan abu na biyu yace kuma kada ne shirka da shi wanda ya nuna kan cewa shirka wato bata ce domin gashi an sanya annabawa kan kada su yi ta kuma ta zamanto abar guda ga tafarkin annabawa ga baki ɗayan su dan haka duk waɗanda suke akan hanyoyin annabawa sune suka fi kowa gudu daga shirka kuma duk wanda ya kama hanyar shirka to ya taka hanyar barin hanyar annabawa dan haka masu zuwa wajen matsafa masu zuwa wajen bokaye a tuba saboda wanda duk ya dauki wannan hanyar to ya dauki hanyar barin hanyar annabawan Allah sannan Allah sannan yace ilaihi adu'u ya zuwa ga Allah nake kira wannan shine manhajin annabi sallallahu alaihi wasallam baya kira zuwa gare shi ga kansa baya kira zuwa ga kabilarsa baya kira zuwa ga jinsinsa baya kira zuwa ga wani abu kira yake zuwa ga Allah duk wanda ya kira zuwa ga Allah to shine kiransa zai zama to mansuri abin taimako daga Allah wanda ku yi kiran mutane zuwa ga kansa to sai Allah ya kare shi da kansa duk rigimar mu a yanzu saboda muna kira zuwa ga kanmu ne kaga mutun ya ce yana wa'azi yana kira zuwa ga Allah amma so yake tara jama'a so yake a ce babu kamar sa to sai Allah ya kare shi da kansa ya kare shi da jama'a irin wannan ne za ka ga tun yana yi dan Allah sai ya zo yana yi dan jama'a kada jama'a ta watsi to wannan ita ce babban musifa ita ce shine babban bala'i shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya man yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi cewa wannan shine manhajin sa kira yake zuwa ga Allah ba ga wani ba wa ilaihi ma'ab kuma ya zuwa gare shi makomata take wannan tabbatar da wato imani ne da aljanna da tashin alkiyama da hisabi da za'ai da kuma makoma na'am
wa kanzalika anzalna hukman arziya ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
نعم الله يجي وكذلك أنزلناه حكما عربيا كما يندمك سو كرم النباوة دلتتفي واند واند aka ba su littafan nan suke farin ciki da abin da aka saukar maka to kamar yanda muka ba mu annabawa littafai haka muka saukar da shi alqur'ani hukman arabiya hukunci balarabi wato hukunci alqur'ani mai hukunci ne mai rarrabewa ne shine mai hukunci akan wannan al'umma akan abin da ake saukarwa a gare ta ba al'adu ba ba wani hanya ba ba wani abin da zamani ya kawo ba alqur'ani shine hukunci kuma shine hukunci akan littafan da suka gabata cewar abin da ke cikin su na gaskiya gaskiya ne abin da ke cikin su wanda yake karawa akai baya cikin su ƙarya ne ba daga Allah yake ba abin da alqur'ani ya bayyana shine mai hukunci akan su so haka alqur'ani hukunci ne akan littafan da suka gabata kuma hukunci ne da yake rarrabewa akan abin da yake tsakanin mutane shi yasa manzon Allah sayyidina Ali yake cewa daga cikin sifofin alqur'ani huwal hukmu wato huwal faslu fima bainakum shine mai rarrabewa abinda yake tsakaninku man hakama bihi adal duk wanda ya hukunci da shi ya shiriya wa man da'a ilaihi hudi wanda ya kira zuwa gare shi ya shiriya alqur'ani kenan a cikin sifofi na alqur'ani masu yawa wanda ya ambata kamar yanda yazo a cikin sunan at-tirmidhi kuma yace hukman arabiyan balarabi alqur'ani balarabi ne wanda a cikin wannan akwai daukaka da darajtawa da martabawa ga yaran larabci wanda da ba dan alqur'ani ba da yanzu ya kare da yanzu babu shi yanzu kun san kamar a paparoma in yana addu'a da latin yake yi yaran latin bayan ba shine yaran da annabi isa ya magana da shi amma saboda da wato babban coci na addinin kirista a Rome yake kuma Rome yaran talatin ne wanda yanzu ba a magana da shi sai dai a karanta shi a cikin littafin su amma ba dai yaran annabi Isa ba an manta da yaran latin din turanci irin wanda ake na Shakespeare yanzu turancin da ake daban ne amma larabci alqur'ani albarkar alqur'ani larabci yana nan har yanzu larabcin da zaka ji al-khutaba suna yi irin larabcin da ke cikin alqur'ani ba larabcin titi ba gargaliya inda ba dan alqur'ani ba da yanzu babu larabci a inda aka san shi to wannan mu'jiza ce ta alqur'ani da ta nuna martabar larabci da kuma cewa Allah ya zabi wannan yare domin da wannan zaben Allah ya tsare shi sabanin dukkan wani yare karewa yake canzawa yake a duniya banda yaran larabci saboda albarka alqur'ani kuma saboda alqur'an saboda harshen larabci din nan shi Allah ya zaba babu harshe mai gwaninta da fasaha irin harshen larabci ai a takaita magana ai karin magana a tsawaita magana babu uslubi da babu na iya magana a cikin harshen larabci kuma qur'ani dai yazo da wayannan asalib din saboda haka wannan mu'jiza ce ta Allah ta alqur'ani cewa Allah ya sanya shi balarabe domin da alqur'anin nan ba balarabe bane da larabawa waɗanda aka so wanda aka sokar da wanda aka soma kira da alqur'anin da ba za su yadda ba walau ja Allahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatu a'jamiyyun wa arabi da alqur'ani mun sanya shi bobawa ba balarabe ba da sai su ce me yasa ba a rarrabe ayoyinsa ba don za su ce ba su gane wannan ba sai an zo ane musu tafinta yaya za a yi a ce alqur'ani ba ajame kuma mai karanta shi balarabe sai su ce ba za su gane ba to haka Allah ya sanya shi hukman arabiya sannan Allah ya ce wala inittaba'ta ahwa'ahum wallahi da aqaddara zaka bi soyace-soyacen ransu ba'da ma ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin walawa da ba za ka samu wani majibinci ba ko mai bada kariya daga Allah wato wannan hitabi ne akai da annabi sallallahu alaihi wasallam amma al-maqsud abinda ake nufi al'ummarsa kamar yadda Abdullahi ibn Abbas yace wannan gargadi ne ga wato malamai ma'abuta waɗanda suka dauki ilimi bayan sun san ilimi sun san sunna to da za su bi soyace-soyacen ran mutane su bar ilimi da abinda alqur'ani da sunna ya tabbatar saboda wata manufa su bi san ran mutane saboda suna son abun duniya ko suna son tara jama'a ko suna son a yarda da su su bar ilimi su zo su bi soyace-soyacen ran mutane to da ba za su samu wanda zai kare su ba daga Allah ba za su samu wani majibincin lamari daga Allah ba Allah zai kyale su sai Allah ya kyale su da dabarar su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumi ne ba zai taba yin haka ba dan haka amma sai aka yi hidabin gare shi domin abin ya shiga cikin zukatan mabiya yanda ya kamata su ji tsoro a ce to idan annabi ma an yi masa gargadi da haka to ina kuma mu saboda haka da al'umma bayan sanin abinda Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun san shi za su bar shi su bi waɗansu hanyoyi daban an kira waɗannan hanyoyi daban ba hanyar addini ba a hawa ahum soyace-soyacen ran mutane saboda duk wani abu wanda yake ba abinda Allah ya saukar ba san rai ne akan kowanne akwai shaytan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana hanya guda layi guda ɗaya miƙaƙe a hadisin ibnu mas'ud ya zana layi guda ɗaya miƙaƙe yace wannan shine as-siratul mustaqim sannan ya zana kananan layuka a gefensa yace wa hadhihi subul waɗannan su ne hanyoyi daban-daban wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi waɗansu akan kowace hanya akwai shaytan akan kowace hanya akwai shaytan soyace-soyacen ran mutane akan kowace hanya akwai shaytan kowane san rai da aka bi akwai ubangijinsa na shaytani wanda yake jagoranci akan wanne yake jan mutane akan sarransu shi yake zayyana musu irin waɗannan suke sha'awarsa ya kawo musu hatta hujjoji ma kaga mutum ya shiga cikin gidan radio ya shiga cikin gidan radio ko ya dauki alƙalamin sa yana rubutu domin ya kara ƙarya da duk da meye da wato wahayi na shaytan da ideas da zai shaytan zai ta turo masa ya ta rubutu ya dauka kan cewa wannan iya turanci ne ko iya hujja ne nan ku duk wahayin shaytan yake rubutawa maganin wannan shine mutum ya bi hanyar daidai to inda mutum yayi wannan Allah ta'ala ya narko cewa mutum ba zai samu wani majibinci ba ba zai samu wani mai kariya ba daga Allah na'am
walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wa ma kana lirasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah kulli ajalin kitab يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ
Allah yace walaqad arsalna rusulan min qablik haqiqa wallahi mun aiko da manzanni daga gabaninka waja'alna lahum azwajan wa dhurriya kuma mun sanya musu matayan aure wa dhurriya da kuma zurriya ya'ya wama kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah baya kasancewa ga wani manzo yazo da wata aya sai da izinin Allah likulli ajalin kitab ga kowane ajali na Allah kitab akwai rubutaccen lokaci nasa yamhu Allahu ma yasha Allah yana shafe abin da yaso wa yuthbit yana tabbatar da abin da yaso wa indahu ummul kitab kuma ummul kitab asalin littafin Allah shine Allahul Mahfuz indahu yana wajen Allah shi kadai wannan in kuka tun in ban manta ba maksudin wannan ayar shine tabbatar da cewa abinda Allah ya saukar ma Annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to kamar yadda suke sauran annabawa aka saukar musu da wahayi na gaskiya to haka shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da wahayi kuma annabawa gabani ba shine na farko ba ba shi gege bane akan annabci da manzanci annabawa sun gabace shi kuma annaba wannan mutane ne ba mala'iku bane ba aljanu bane shi yasa Allah yace waja'alna lahum azwajan wa dhurriya mun sanya musu matayan aure da kuma zurriya da kuma ƴaƴa saboda haka basu rayu ba rayuwa irin ta mala'iku ko rayuwa irin ta aljanu sun yi rayuwa irin rayuwar mutane wanda yake suke cakuduwa da mutane a auratayya da dangantaka suna da wato dangantaka ta nasaba suna da dangantaka ta surkunta suna da surkai sun aurar an aurar gare su kamar yanda sauran mutane suke haƙoƙi suka race da su saboda haka kasancewar su annabawa bai mai da su mala'iku ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayin da yaji waɗansu suna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam daban yake wani su wani Annabi sallallahu alaihi wasallam wani yace zai azumi ba zai taba shan ruwa ba wani yace shi zai dandaka ma ba zai yi aure ba wani yace ba zai taba shiga cikin daki ba ya zauna cikin inuwa sai yace amma ana fa asumu wa uftir ni kuwa na azumi na sharuwa wa anamu wa usalli ina baccin dare kuma in tashi ne sallah da daddare wa atazawwaju an-nisa kuma ina auren mata faman radiba an sunnati wanda ya kyamaci sunnata fa laysa minni baya daga gare ni to wanda ya nuna bashariya ta tabbata gare su sai dai su daban suke a cikin bashariyar ta su suna da abin da babu wani wanda yake da shi shine ana wahayi na Allah wahayin Allah na zuwa musu wanda wannan shine babban bambanci tsakanin mu da su ana sanar da su daga gaibu to sai Allah ta'ala yace wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idnillah wani manzo baya kasancewa a gare shi yazo da aya sai da izinin Allah dan haka dan kun kawo cewa an yi ma annabi Dawud da kaza to shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi kaza annabi Sulaiman ya rinka tafiya da iska to shi ma ya rinka yanke kasa annabi Isa yayi magana da matattu shi ma ya tayar mana da kusayi da sauran kakanninmu su shaida ga annabcin sa to ai su ma annaba wannan da suka zo da aya basu zo ba sai da izinin Allah ba ganin daman su bane so raka ba ganin dama ba ta bane na zo da aya yin Allah ne izinin Allah ne duk wani annabi da yazo da aya yazo da ita ne da izinin Allah ku duba annabi Isa anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa bi idnillah haka kage yake cewa da izinin Allah saboda duk wani abu da annabi zai yi baya yi gaba gadi da kansa sai da izinin Allah ku duba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da tagowarsa ta bata munafukai suka rinka cewa wanda yake cewa labari na zuwa masa daga sama amma kuma bai san inda tagowarsa take ba wato zan sanya shakka a cikin imanin mutane sai annabi sallallahu ku duba jawabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ku duba sanin sa ga Allah da tabbatarwarsa ga tauhidi da mai da komai ya zuwa ga Allah yace inni la a'lamu illa ma 'allamani Allah ba abinda nake sani sai abinda Allah ya sanar da ni ba abinda nake sani sai abinda Allah ya sanar da ni ya mai da al'amarin ga Allah yace waqad anba'ani Allah bi mawqi'iha kuma Allah ya bani labari inda taguwar take sannan yace ku je cikin wadi kaza za ku samu bishiya ta rike ragamar ta ku zo da ita aka je aka same ta inda take aka zo da ita kaga inda wani ba duniyai ne wanda yake kiran mutane zuwa ga kansa ni za ku ce ban san gaibu ba to ai gashi na sani tana waje kaza a'a bai nuna kansa ba sai da ya nuna Allah yace ba na sani sai abinda Allah ya sanar da ni sallallahu alaihi wasallam sannan Allah yace kuma dukkan ajali yana da lokacin sa rubutacce dukkan wani abu a wajen Allah yana da lokaci in lokacin sa bai yi ba ba zai zo ba kuma lokacin nan nasa ba wai kawai Allah ya sani ba ya rubuta shi ma dan kusan cewa ya riga ya tabbata alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samaa'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yaseer baka sani bane cewa Allah ya san abin da ke cikin sama da ƙasa wannan duk fi kitab yana cikin yana rubuce a cikin littafi duk wani abu da zai faru yana rubuce a cikin littafi to dan kar ka dauka cewa rubutu din nan yaya yake shine sai Allah ya yi bayani tafsilin yadda rubutun ajali da maqadir da qaddara yadda yake a wajen sa yace yamhullahu ma yasha Allah yana shafi abin da yaso wa yuthbitu yana tabbatar da abin da yaso a cikin wannan akwai ma'anoni da malamai suka tafi akai wadansu sun ce Allah yana shafi abin da yaso na dukkan wani abu na qaddara ya tabbatar da abin da yaso illa abu guda hudu ash-shaqawa was-sa'ada wal-hayat wal-mamat wato mutun ya kasa ko shi dan wuta ne ko shi dan aljanna da ajalin sa da ko zai rayu ko zai mutu wannan baya canzawa haka aka rawaito daga Sa'id ibn Jubair daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah dan Abbas da kuma daga Mujahid kauli na biyu kuma aka ce wanda yake shine abin da yake mafi rinjaye cewa abinda Allah ya sa aka rubuta akwai abinda mala'iku suke rubutawa tun yaro yana cikin mahaifiyarsa za a rubuta ajalin sa da dan aljanna ne ko dan wuta ne da arzikin sa duk mala'iku za su rubuta wannan to abin da yake wajen mala'iku sanin su sun san abin da yake ta abin da yake na kaddarar bawa to Allah yana shafa abin da yaso daga cikin wannan ya tabbatar da abin da yaso kamar yanda Allah madaukakin sarki ya kaddara wa mutum zai sada zumunta ga abin da aka rubuta masa na arzikin sa sai Allah ya kara masa saboda sada zumunta wannan yana cikin ilimin Allah to sai a shafa wannan da yake wajen mala'iku a tabbatar da abin da yake cikin ilimin Allah wanda ya masa ko kuma ya ce ajalin sa ga adadin shekarun a wajen mala'iku sai a shafa wannan sai a kara masa kamar yanda yazo a cikin sunan Tirmidhi wanda Ibn Taymiyyah Sheikhul Islam a cikin fatawa din sa da yake jawabi akan ma'anar wannan ayar ya kawo hadisin cewa Annabi Adam an nuna masa ƴaƴan sa sai ya ga wani mai haske a cikin su sai ya ce wane ne wannan sai aka ce masa Dawud ne sai aka ce sai ya tambayi mala'iku shekaru nawa aka bashi sai aka ce shekara 40 sai ya ce ni kuma fa shekara nawa aka bani sai aka ce shekara 1000 sai ya ce to ya Allah a dauki shekara 60 cikin shekara 1000 na a kara masa aka dauki shekara 60 aka kara masa ya zama to shekara 100 da mutuwa ta zo mala'iku suka zo daukan Annabi Adam ran dan Annabi Adam sai ya ce musu a'a ai shekara 1000 aka bani ba kun ga mun ba suka ce ba ka ce a dauki shekara 60 ba a ba ma danka Dawud yace a shi yoshe ya fada sai mala'iku suka dauko masa littafi domin da yace a fada sai suka ce sai Allah ya ce wa mala'iku to ku rubuta suka rubuta suka yi sheda suka ce ga littafi aka kawo masa ga littafi to sai kuma ya kwadayi ga rahmar Allah fanasiya adam fanasiya dhurriyatuhu wajahida adam wajahidat dhurriyatuhu annabi adam ya manta dan haka zuriyar annabi adam suka zamanto masu mantuwa yayi musu dan haka zuriyar annabi adam suka zamanto masu musu wa kana al insanu aktsara shay'in jadala to amma kuma yanda shekul islam ya kawo wata kila yana daga cikin isra'iliya dan bai kawo riwaya ba cewa Allah cikin karimcin sa ya cika ma annabi Dawud ya kyale masa wannan 60 din da aka kara masa ita kuma ta annabi Adam da aka rage masa ya kara masa ta zamanto shekara darin sa sai a shekara dubun sa sai da ya cika ta to wannan shine Allah yana shafa abin da yaso ya tabbata to shi yasa aka ruwaito sayyidina Umar yana yin dawafi a cikin dawafin nasa yana kuka yana cewa Allahumma in kunta katabtali indaka shaqawatan wa dhanban famhuha fa innaka tamhu ma tasha'u wa tuthbit wa indaka umul kitab waktubha maghfiratan waktubha sa'adatan wa maghfira Allah in ka rubuta min tsiya wato shine watsewa da zamantowa dan wuta da zinubi a wajenka Allah ka shafi domin kana shafa abinda ka so ka tabbatar kuma umul kitabi a wajenka yake ka rubuta maimakon haka gafara wato sa'ada zamanto mai arziki da aljanna kuma ka rubuta min gafara haka aka ruwaito daga tabi'ai ma duk suna irin wannan addu'a domin wato koda mala'iku sun rubuta Allah zai canza shi yasa yazo a cikin hadisi cewa la yaruddul qadara illa du'a ko la yaruddul qada'a illa du'a ba abin da yake ije kaddara sai addu'a in kai addu'a koda Allah ya kaddaro maka wani abu sai Allah ya canza domin yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in shakartum wa amma Allah zai yi da cewa in ya rubuta dole sai yayi ai karamcin sa ya fice nan sai ya shafe ya tabbatar da abin da yake daga cikin falalarsa wala yazidu fil umri illa al bir kuma ba abin da yake kari a cikin rayuwa sai aikin nagarta shine yake sa rayuwar mutum Allah ya kara masa ba kuma albarka kawai ba a hakikatan in kai dan shekara 70 ne kai abin da ajali zai sauka alƙawarin sada zumunta alƙawarin ayyuka na nagarta da kake sai kai ga Allah ya kara maka shekara 10 kaga ka shine za ka ga mutum ya shiga cikin wani hali yan dauka kawai ya mutu amma saboda albarkar wannan in hata a wajen mala'iku su a sanin su ajali ya zo amma sai Allah ya kara za su je dauka rai ce a'a tukuna na kara masa saboda haka tunda an ruwaito salaf suna wannan addu'ar sai ta cikin addu'ar mu cewa Allah abinda ka rubuta mana ka shafe mummunan ka tabbatar da kyakkyawa a gare mu domin kana shafa abinda ka so ka tabbatar kuma kai ne a gare ka ummul kitabi yake sai ku rage daga lokacin tambayoyi zamu ci gaba sai mun karasa sura na'am wa in ma nuriyannaka
وهو سميع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار
نعم الله يقول وإما نرينك بعض الذين عدهم كما إذا مك واتو أنزا منونا مكا ساشن أبند مكا واتو مكا يمسو نركو دشي واتو مكا يمسو ممونا الكورن أبقوا أغريسو أو نتوفينك كما متوكرنك kafin ukubar da muke musu narko da narkon zuwanta ta zo maka ta zo musu wato mu dauki ranka kafin nan fa inna ma alaykal balag duk dai ne a wajen Allah abin da yake akan ka kawai shine albalag isarwa wa alaina alhisab bincike ku hisabi yana kan mu mun kadai wato inda abinda Allah yake wadan abinda Allah yake yin ban tsoro da shi da Allah zai saukar da shi ko kuma bai saukar da shi ba ma har ya dauki ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanda wata kila za su rinka cewa a to ayye mana alƙawarin kaza to me yasa kuma bai zo ba dan a nuna mu annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya damu da natijar duniyar nan domin muhimmansa shine isar da sako hisabi ko yana wajen bayin Allah yana wajen Allah hisabin bayin Allah ko yana wajen Allah a cikin wannan akwai darasi gare mu da kan cewar mu rinka barin al'amari ga Allah mu dai mi abin da yake kan mu domin akan sa za a yi mana bincike su ku hisabun sa yana wajen Allah ba ruwanmu da abin da zai ba ruwanmu da abin da zai faru ga wani domin hukuncin sa yana wajen Allah sannan Allah ta'ala yace awalam yarau anna na'til arda nanqusuha min atrafiha ko shin ba su gani bane muna zuwa makasa muna tawaye ta daga sassanta wallahu yahkum Allah shine ke hukunci la mu'aqiba li hukmihi babu mai ta'qibi babu mai warwarewa babu mai canzawa ga hukuncin Allah wa huwa sari'ul hisab kuma mai gaggawar hisabi ne ma'anar muna zuwa ga ƙasa muna tawaye ta daga sassanta an yi mata tafsiri daban-daban daga ciki shine wato Allah yana wato ba sa gani yanda garuruwa gari bayan gari yake ta shiga addini saboda haka kafirci tawaya yake shine na'atil arda nanqusuha min atrafiha muna zuwa kasar kafirci muna rage ta daga sassan ta saboda haka karfin kafirci raguwa yake wannan ba zai saba su san cewar alƙawarin Allah gaskiya ne su dawo su zo su musulunta wadansu kuma sun fassara wannan da cewar shine wato rinjayen musulmi da kuma rugujewar kafirci da rugujewar mushrikai da karancin su kusan dai duk ma'anar ita ma tana komawa ga wannan wadansu kuma sun fassara da kan cewar shine abin da yake faruwa na wato tafiyar malamai da tafiyar ilimi a cikin duniya wanda wannan nukusan ne ga ƙasa lokaci na tafiya mutane malamai na mutuwa wato albarkar dake cikin ƙasa raguwa take wadansu kuma suka ce nukusanul ard shine tawayar tafiyar albarkarta albarkar ƙasa da abin dake cikin ta wadansu ma sun tafi akan cewa wai hakikatan ne har suna kokarin su ce duniya raguwa take suna kawo dalilai na science amma da yawa daga cikin su abubuwa ne wanda yake akwai nazari a cikin su amma dai akwai abu wanda yake tabbas yana faruwa wato arzikin ƙasa na bishiyoyi tawaya yake domin kamar yanda ilimi ya nuna a kowace shekara daji-daji da ake da shi wato kurmi da ake da shi a duniya raguwa yake duk shekara saboda mutane suna sare itatuwa a zo ana yin kujeru da kayan alatu ana samun fili da za a gina garuruwa da za a gina wajen jin daɗi da sauransu haka zalika kankara wanda take duniya ce guda a yammacin a kudancin duniya da arewacin duniya ita ma tawaya take raguwa take waɗannan canje-canje ne amma dai Allah ya rataya su da ar-ru'ya me yasa ba sa gani saboda haka abu ne wanda yake kenan muna ganin sa abu ne wanda zamu gani mi ibra da shi mi izina da shi wanda mai wannan zai nuna mana cewar rinjaye ba ga kafirai bane wanda yake rinjaye da ma'anar farko cewa ga kafirai ne ba sa gani Allah yana tawaye kasa daga kewayen su afahumul ghalibun awala yarawna anna na'til arda nanqusuha min atrafiha afahumul ghalibun kamar yanda yazo a suratul anbiya to su ne masu rinjaye saboda haka abinda ake nufi cewar al'amarin kafirci tafiya yake musulunci zuhuri yake saboda haka wane ne mai suwaye masu nasara su ne kafirai za su samu nasara ba su bane wanda yake watakila wannan zai sanya su wa'aztu su zo su ba addinin musulunci sannan Allah ya ce wallahu yahkumu Allah shine yake hukunci to kuma yayi hukunci da rinjayen musulunci akan kafirci babu kuma mai warware hukuncin sa babu court of appeal babu wanda zai zo ya ce zai ma hukuncin Allah nasihu wal mansub hukuncin Allah babu mu'aqqib babu mai bin wato bayan hukuncin Allah ya ce zai warware shi wa huwa sari'ul hisab ko mai gaggawar hisabi ne sannan Allah ya ce wa qad makara alladhina min qablihim hakika wanda suka gabace su kafirai sun yi makirci tun kafin su makirci wato shine sun yi shirin mumuna ga annabawan Allah ga sun kin soshin su duk an gaya mana falillahi al-makru jami'a dukkan makru yana wajen Allah dukkan wani shiri sai da yadda Allah zai afku shirin masu sihiri sai da yarda Allah wa ma yudharruna bihi min ahadin illa bi idhnillah ba za su ci kowa da shi ba sai da izinin Allah duk wani hukunci da duk wani makirci da duk wani kaidi yana wajen Allah sai da yarda Allah sai da izinin Allah ya alamu ma taksibu kullu nafs ya san abinda kowace rai take tsoro saboda haka kuma zai yi hisabi domin duk wanda ya makirci ya san abinda ya kulla ya san mummuna ne to Allah zai masa hisabi wa sayalamu al-kuffaru liman uqibad dar da sannu kafirai za su sani wa gawane ne kyakkyawan gida yake tabbata kyakkyawan karshe gawa yake tabbata a wata qira'ar wa sayalamu al-kafir ita ce qira'an madaniyina wa sayalamu al-kafiru liman uqibad dar da sannu kafiri zai sani wane ne yake da kyakkyawan karshe al-kafir anan jinsi ne wato dukkan kafiri kowane irin jinsi ne ko kafiri ne da Allah kawai yana yadda da manzanni ya yadda da ranar lahira ko bai yadda da ranar lahira ba ko kitabi ne ko ba kitabi ba kowane irin jinsi na kafiri ne da sannu zai sani ga wa kyakkyawan gida yake shine tun anan duniya kafin ya mutu abinda Allah zai nuna masa ya gani uru da muzu kafin kafiri ya mutu sai ya san cewar ya riga ya kafirta kuma ba shi da arziki a ranar lahira Allah ya kiyaye mu
الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا
Allahu Akbar.
To duk bayan wannan bayani wanda duk abinda surar take tabbatarwa shine wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq. Abinda aka saukar maka daga ubangijinka gaskiya ne. Duk abinda yazo cikin sura nan tabbatar da wannan ne. To duk da haka kuma sai Allah ya ce wa yaqulul ladina kafaru lasta mursala. Kuma wanda suka kafir da suna cewa kai ba manzo bane. To duk wannan bayanin kafirai suna cewa kai ba manzo bane. To me zakai musu jawabi ya rasulullah? Sai Allah ya ce kul kafa billahi shahida. Yace Allah ya isa shaida baini wa bainakum tsakani na da ku. Wa man indahu ilmul kitab. Wanda yake da ilimin littafi shi ma ya isa shaida. Wato duk ahlul kitabi shaida ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah daga wannan aya yace hikimar Allah kenan da yace a kyala ahlul kitab akan addininsu. A kyala Yahudu da Nasara su ci gaba da addininsu. Su yi cocinsu, su yi wajen bautarsu, su yi bautarsu domin wanzuwarsu da ci gaba da rayuwarsu shaida ne ga gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har yanzu idan muka ji wani babban fadaya musulunta muna ganin aya a ciki. Dan in ka ji kisoshin waɗanda suka musulunta daga cikin ahlul kitabi za ka ga aya a ciki. To shine rarrashin da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aka ce kace Allah ya isa shaida tsakani na da ku. To kuma Allah ya yi masa shaida innaka laminal mursali. Kai kana cikin manzanni. Haka ma waɗanda suke an ba su littafi sun isa shaida domin sun yi shaida ga sunan suna musulunta. Domin duk wanda ya musulunta daga cikin ahlul kitab wato ya san littafi, ya karanta kuma ya gane cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne. Saboda haka ya musulunta. Musuluncinsa ba kaman musuluncin kafiri kinni bane. Domin musuluncinsa shaida ne ga cewar wato littafinsa da ilimin da ke tare da shi ya tabbatar masa da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan mu'jiza ce wadda take rayayya ba ta karewa da rayuwar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi. To kun ga wannan shine yake tabbatar mana da cewa wannan shine mawdu'in surar nan. Tabbatar da cewa abinda Allah ya saukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Allah gaskiya ne. Amma duk da cewa gaskiya ne akwai wanda su har yanzu suna nan suna cewa shi ba manzo bane, ba haka aka saukar masa ba. To kada ka damu da su, Allah ya isa shaida. Wanda ku Allah ya masa shaida, ai shikenan ya gama shaida. Ya gama shaida, ya gama samun shaida. Allah da kansa ya zamanto yawa mutum shine yema manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shaida. Allah ya bamu hasken alqur'ani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اشرح بكتابك صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به مخنا ونور به دماءنا ونور به عظامنا ونور به لحومنا ونور به بشراتنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته. اللهم وفقنا لتلاوته آناء الليل وأطراف النهار وارزقنا شفاعته يوم القيامة يا رب العالمين وارزقنا شفاعته في قبورنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.